أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ina farin ciki na gaske da haduwa da ƴan uwana ɗaliban ilimi na wannan unguwa da ake cewa 6 October ko 6 October da Larabci wannan ƙasa ta Masar a wannan lokaci mai albarka kuma a wannan yanayi da muke ciki na sanyi kamar yadda sanarwa ta gabata ziyara ce muka kawo ƴan uwa ta mu gaisa sannan kuma mu bawa juna mu shawarwari da za su amfane mu a rayuwar mu duniya da lahira na farko dai alhamdulillahi mafi rinjaye mu ko dukan mu zan ce musulmi ne mu so ya kamata a ce mun yi taqayyudi da abubuwan da zai amfane da mu a addinin mu da rayuwar mu ganta inganta ina muku fatan alkhairi a matsayin ku na dalibai da addu'a Allah ya ba ku nasara akan abin da ya kawo ku Allah ya sauƙaƙe muku duk wani abu mai wahala kuma duk abin da yake na bacin rai ne ko na damuwa Allah ya yi muku kuma Allah ya sa ku amfanar da al'ummar ku a dukkan ilmummukan da kuka karanta bayan kun koma gidajen ku Allah madaukin sarki kuma ya sa wannan haduwa ta mu ta zama alheri ne kuma rabuwar ma ta zama alheri ne kasancewa taron kamar an ce mun na mata ne a da so zan fi mai da hankali da maganganu na akan iyaye na mata ba laifi zan shigar da maza tunda sun zo wurin amma zan yi ta magana ne akan iyaye na mata da yawa su ma mazan ya shafe su wannan kenan abu na biyu bayan salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma addu'a da muka yi wa junan mu ta alkhairi zan taba wasu abubuwa ne kamar haka abu na farko ina so ne magana akan muhimmancin wato kamewa ga ƴa mace musulma muhimmancin kamewa ga ƴa mace musulma me yasa na zabi wannan ya zama shine na farko saboda iyayenku sun yadda da ku ne suka rabo ku da gidajen ku da ƴan uwan ku da dangin ku da komai na ku suka kawo ku wannan ƙasa ba uwa ba uba ku zo ku kama gida ku zauna saboda sun yadda da tarbiyyar da suka yi muku kuma suna tsammanin za ku kiyaye wannan tarbiyya din insha Allah tabaraka wa ta'ala so al-iffa wato ana nufin tsare mutunci da kame kai da tsarkake kai yana da tasiri kwarai da gaske a rayuwar mutum musulmi yake ko kafiri dole ne mu sani cewa ita falala da daukaka da kuke gani ba a samun ta wato sai an yi da gaske duk wacce take so ta zama wata ta gina gidanta a samu tsarkakakken gida mai tarihi mai kyau to tun yanzu ne ya kamata ta inganta rayuwarta ta mutunta kanta ta kare darajar iyayenta da addininta kuma sifa ce wacce take tafili duk mutum mai kamewa namiji yake ko mace to sifa ne na fili wanda yake na zahiri ana iya ganewa da wanda kuma baya kamewa shi ma ana iya ganewa addinin musulunci yayi ta kokarin yi mana bayani ko in ce shari'ar musulunci ta kokarin yi mana bayani dare da rana a hanyoyin da zamu bi mu kare mutuncin mu shi yasa aka haramta alfahsha an ce alfahsha shine jami'ul ma'siya dukkan wani sabon Allah abinda mutum zai iya saba wa ubangiji haramun ne ya aikata shi dan me dan a kare mutunci shi yasa aka haramta yin alfahsha aka ainihin wato shar'anta ma uquba ga wanda yake aikata ita alfasha din ga wanda ya ketare hukunci da dokokin Allah wanda bai wadatu da halal ba ya tsallaka ya shiga cikin haram duk wacce bata kame kanta ba ko wanda bai kame kansa ba to kaman bai wadatu da halal din da Allah ya wadata shi da shi ba ya tsallaka wato ya shiga cikin haram dan kare mutuncin mu shi yasa shari'a ta shar'anta mana da mazan da matan mu kiyaye ganin mu da zai kai mu ga halaka kuma ganin nan ko ganin mace ko ganin wani abu da zaka iya kalla a cikin ɗakin ka ko a cikin wayarka ko kuma ganin wani abu da zaka iya yi a titi wanda yake Allah baya so akwai abin da Allah ya ce mu gani ya yadda akwai wanda ya ce kar mu gani baya so akai magana wa maza akai magana wa mata a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ya ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dalika azka lahum Allah ya ce a gaya wa mu'minai su kiyaye ganin su kar su ga abin da Allah ya haramta musu haka kuma su kiyaye ainihin wato farjojin su kada a je ayi zina ayat tana magana akan abubuwa guda biyu kiyaye gani da kiyaye al'aura da waɗannan ne malumai suke cewa dan adam yake samun mutunci idan Allah ya jarrabe ka da lalata waɗannan abubuwan guda biyu to ka cuci ayyanka da jikokinka da tattaɓa kunnanka wallahi aka ce kuma a gaya wa mata wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara min ko illa li bughulatihinna wa abaihinna aw izwa karshe a gaya wa su ma mata su kiyaye kamar yadda aka gaya wa maza su ma su kiyaye ganin su kuma su kiyaye al'aurar su da farjojin su wannan shine yafi tsarki a gare su in kun lura ayoyin da suka zo suna ayat da suka magana sai ce mu'mini kenan mu'mini ne mai bin wannan umarnin wanda ba shi da imani to da zai bi ba kenan zai wulakanta kansa ya tozarta ainihin wato kansa ya tozartar da addinin sa kuma daga baya zo ya gaji rayuwa ta wulakanci da kaskanci kuma ya fada cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye mu shi yasa Allah madaukakin sarki ya ainihin wato umarci su iyayen mu mata wato su rinka kasancewa masu mu'amala da hijabi suna rufe jikin su me yasa saboda ita mace fitina ce yayi ita mace fitina ce in an ce fitina abin da yake za ta iya fitinar wani za ta iya jarabar wani zai iya shiga fitina a tattare da ita shi hijabi ko rufe jiki mutunci ne yayi yanzu mu ma maza ai Allah ya halatta mana mu bayyana wani abu amma za ku ga sai ku ga mutum ya rufe jikinsa saboda ya zama yana da kima saboda ya zama yana da daraja to ballantana mace malamai suka ce duk abin da yake yana da tsada yana da daraja to boye shi ake duk abin da yake da kima yake da daraja boye shi ake ba a barin sa a wulakanci ba a barin sa a tozarce yanzu ko nama mutum ya je kasuwa zai siya idan ya je sai ya samu wanda aka rufe shi aka lullube shi haka ita mamaci wanda ta ballaga zan da kanta ta ainihin kibin dokar Allah lokaci ne zaki ki gama kuma duniya tana daukan tarihin ki zaki gadarwa ƴaƴanki wannan tarihin da iyayenki kuma su ma zaki gadar musu da wannan tarihi sannan kuma ba ke kadai bace ba mace akwai mata masu yawan gaske wasu sun fi ki kimfi wasu da sauransu so ashe shi rufe jiki da kare mutunci din nan wannan wani abu ne wanda yake na aqida ce ta musulunci sannan kuma addini ne da mace za ta bauta wa ubangijinta tabaraka ta'ala da wannan sannan kuma da wannan ne za ta ainihin wato fitar da kanta daga cikin dukkan wani abu na tuhuma dan akan iya tumci mutum gaskiya a tumce shi a rinka ganin cewa shi muttaham ne wato ana zargin sa da kaza da kaza amma in mace ta zama mai kame kanta ne to insha Allah ta'ala za ta zama tauta kubuta daga tuhuma kuma shi mai tsiya ko wanda yake shedanci duk shedancin sa duk tsiyar da yake yi yana son kuma abu mai tsarki yana son abu wanda yake wato ingantacce ana ba da labari sai ku ga dan giya ko mashayin giya ko barawo ko mazinaci sai ya rinka cewa ai ni matata wallahi alhamdulillah mai sa hijabi ne mai zuwa islamiya ne mai kaza ya san cewar wannan barnar da yake yi ba abu ne mai kyau ba wata mata tana ba mu labari cewa mai gidanta mutum ne mai ta'adi mutum ne mai neman mata mutum ne wanda yake kazami baya da kamewa kwata kwata Allah kuma ya jarrabe shi da mata ya jarrabe shi da mata ya'ya mata tace mallan kaka ga yadda yake tsanantawa ya'yansa matan nan ba sa fita zance ba sa fita unguwa amma shi kuma kullun babu ranar banza da ba zai ji ta'adi ko ya barna ba to ashe ya san abin da yake ba daidai bane amma kuma ya bari wato ya bar shedan yayi wasa da ainihin tunanin sa har ma ya jefa da cikin abin da yake na barna ne kuma shi baya so nasa su zo su bada shi yasa musulunci har yanzu din kare mutunci ya umarci mace ta zauna a gidanta ta lazimci gida saboda idan ta fita za ta zamanto urdani lin nazar wato sa ido ga wasu kuma aka ce namiji shi kuma yaje ya dauke mata nauyin hidindimu abincin da za ta ci mas'uliyya ta rayuwa hidindimun kai ta asibiti da daukan nauyin ta gaba daya yace wa qarna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula ku zauna a gidajenku ku tabbata kada ku rinka fita irin ta jahiliya ba fitar aka hana ba gaba daya duk matar da za ta fita ta saba wa Allah fitar da yake babu sutura ta musulunci to wannan tabarrujul jahiliya ne wato fita ne na lokacin jahiliya wanda shari'ar musulunci ta hana Allah tabaraka ta'ala wata ayar ya faɗa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima ya kai wannan annabi ka ga yawa matanka ka ga yawa ƴaƴanka ka ga yawa matan mu'minai kun shiga ciki kenan ku yi kasa kasa da jilbab dinku ku sauke lullubinku yayi kasa wannan shine yafi kusa dan a gane ku kada a cutar da ku fala yu'zain ba za a cutar da ku ba Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai dalibai suna rayuwa a wannan kasa wanda al'adar mu ta sha bamban da su addinin mu iri ɗaya ne amma al'adun mu sun sha bamban da su kuma kowanne mutane da irin al'adun su yanzu idan kun lura mu mazan mu muna ta saka hula da riga mu mata aiki su ko za ku ga sun saka riga sun mata aiki ga su ba san wannan hular mai nauyi da wani kwarin abin nan da za a sa ku san da ita ba kawai ga kayan da suke sa ko ba haka bane ba wataƙila muna saka babban riga amma nan zaka gama rayuwarka duk shekarun da zaka ba zaka taba ganin wani musari waya din ka babban riga ba bal ma wani gani yake almubazzaranci ne wata rana a Madina a makaranta haka mun zo makaranta sai na sako babban riga na shigar gida na saka babban riga na sa hula na shigo aji sai wani abokina wani Muhammad dan Madina ne sai ce ishaada Abdullah ايش هذا نتي لباسنا هذا ايش هذا حرام نتي كيف حرام ايش هذا تبذير الله يقول ولا تبذر تبذيرا يتي كان سكا ريغا داي ا cikin ka kara wata gada da ranko wata kaduwa gada da yaba yace wannan تبذير ne هذا تبذير ولا تبذر تبذيرا nace sai Allah ya taimake ni a lokacin nace wannan abayar da limaman haramun Makka da Madina suke dorawa su ma ai akan wata riga suke sa ta ita ma almubazzaranci la hadi adatuna nace hadi aidan adatuna al'adar mu to dangane da kayan su na mata in kun lura na sha fada ina maimaitawa ba irin sutura mu bace gaskiya na faɗin wannan dan saboda kada wata daliba saboda ta zo karatu tace bari ce kofin da biyar waɗannan mutanen ba daidai bane kuskure ne wallahi kar ku manta da tarbiyyar da iyayen ku suke mu kuma ki shigar da in kin sauka a Najeriya zaki iya sauka a airport a haka kar wata ta kuskure ta basturar ta musulunci ta kamewa da kiyayewa ta zo ta dauki wata al'ada wacce take ba daidai bane ba gaskiya yanzu ko mu nan anan dalibai maza ai suna sa kananan kaya suna mu'amalolin su wai sauransu amma idan wani yaje Najeriya kuma dole bai sai je masallacin Juma'a ko masallacin wasu irin wannan shigan ba kawai dai kowa ya san rayuwar ce ta dalibta tunda haka ake a kasar bayan da zaka yi da sauransu to amma ku lamarin ku ya sha bamban tunda ku mata ne jikinku al'aura ne so ya kamata ku kiyaye ina ga muku wannan ne wallahi saboda ku yi wa ƴaƴanku shimfida kuma wallahi ku yi wa kanku mutunci kar ku yadda ku yaudar kanku a shekara 4 ko 5 ko 6 da za ku yi ku ga Allah amma alhamdulillah duk da haka akwai sanity a cikin tsarin su yanzu su duk inda ba masariya take ba kai saka ba za a yadda kaga kirjinta ba kaga wuyanta ba za ka gani ba ni da yadda na gani sannan zai wahala kaga sun fidda hannun su nan gurin da san su amma muka je Najeriya ka gani arha kyauta yana cikin tabarruci za su samu tsatsun kaya tabbas za su saka wando za su saka riga matsatsiya za su sa waye da sauransu amma kuma masha Allah tabarakallah abu na biyu didda yanda ake ganin su suna saka wannan kananan kaya amma kuma sun fi kare mutuncin su sama da yadda matan mu a gida suke barin mutuncin su dan mun a iya abin da muka gani iya binciken da muka yi da wahala kaga suna kama junansu suna runguman juna mace da namiji ko kaga wani yana wani abu na rashin kyautawa ko na makamancin wannan ya zo ma cewa idan mutum ya gane wani yana neman yar uwarsa ko yana binta ko yana neman ilalata da ita kisa suke a nan gurin haka aka faɗa amma mu fa mu yanzu a kofar gida ma yarinya za ta zo kaga tana hade da saurayi tana rashin kirki ga kayan hijabin an saka amma ga rashin tsoron Allah to kaga idan cin sun zurma a al'adar su sun yi wani abu na kuskure to zamu ajiye musu amma kuma sai mu dauki ifadin su yanzu ko a mota ne za ka ga mutum yazo ya zauna kusa da mace mai irin wannan zai wahala yayi mata wasa ko yayi mata magana mu fa da mutum ya ganta zai kokari ya bita ya mata magana anan ake bani labari cikin abinda Hali Mirza kyau wani ma zuwa yayi tunda ba zai iya yi da ƴan masarawan ba amma ya nemi matar wani mutum ya nemi matar wani matar dalibi ya zo da matarsa wani ya je ya nemi matar ya nemi lambar waya ta yana yana chatting da ita mijin kuma ya dauka yana ya mai da shi kamar shi mace ce sai da yazo ya kama shi ka duba rashin mutunci da rashin tarbiya amma nan ko hauka kake ba kai sakai musu wannan abu ba to kaga anan gurin ko babu komai wallahi sun yi kokari ni a waje na sun yi kokari kware da gaske zaka gansu ga sunan gani amma fa ba za su ta uba kuma ko magana banza ba kai sakai musu ba amma mu fa so dan Allah iyaye da mata mu dauki wannan tarbiyar ba wai dan akan kanku kuma ƴaƴanku da za ku haifa nan gaba ku ruwa mana asiri kar ku bar mana mummunan tarihi idan yarinya ɗaya ta lalace a cikin ku aka je aka kai tarihin nan gida aka ce ana kaza to kun haramta wa yara miliyan waɗanda iyayen suke da daman su ba su daman su su yi karatu ana wallahi ba su bari su zo ba na fara muhadara nan na gaya muku cewa iyayenku sun yadda da ku ne suka sako ku ka taho nan gurin dan wallahi a irin yadda ake ciki yanayin da ake ciki wallahi mutum ba zai kuskura ya saki ɗansa ya fita ya tafi wata ƙasa da sai je shekaru baya ganin sa wai da sunan yana karatun boko ko karatun addini ba so kada ku ci amana yayanku an bani labari a ɗaya daga cikin wani ɗalibi na yake fitawa a Najeriya ɗaya daga cikin jami'o'in mu a arewa wani ya zo ya tura yayansa suka je suna karatu yan mata yana sake musu kuɗi ya je kama musu gida mai tsada wannan jiha abin mamaki sai suka je suka gayyato samari kuma suka mai da gidan karuwai da ya da kanwa karamar take cewa take yi wayar nasiha cewa gaskiya ba daidai bane wannan kuskure ne yaron da yake zuwa gidan take dafa masa abinci yake tsiyar a gidan shi yazo yake gaya mu yace wallahi malama haka muke zuwa mu je mu ci arziki uban su ya turo musu kuɗi a account yaje ya ci abinci kyauta ya ci na rana da daddare a banzan bazara wace salatin annabi ba ta ba talaka sadaka ba ta komai ba da sauransu to kin ga anan gurin a gida su din ma suke amma wata kila a wata jihar kin ga wannan ai ta ci amana ubanta an kama miki gida kin je kin kama kin dauko saurayi matashi sai nace masa to ai ya kamata ka gaya abokinka da yake wannan tsere je aure ce ce ai har abada ya ce ba zai taba aurenta ba to da mun illan namiji kenan lokacin da mace ta bari namiji ilalata ta to wallahi har abada in dai ba wato wata sa'a aka ji ba to wallahi mazan da suke barna da mata ba su auren su ya cuce ki ya yaudare ki ya ci amanar ki kuma wallahi ba zai aure ki ba ya cuci ƴaƴanki ya cuci jikokinki kuma ya jefa miki bakin ciki da ƴaƴanki har abada wani yaro ana ba da labari yayi ta rashin kunya da rashin mutunci ko rashin sani ya kamata a wani wuri sai yayi wani rashin kunya wata rana sai shi wanda ya mai rashin kunya yace wannan kan ba dan wance bace sai aka ce ya dan wance ce yana da kyau kuji wannan kissan dan ku dauke ta a matsayin izina wannan kan ba dan wance bane sai aka ce eh kwarai ku dan wancin sai ya kira shi yace zo da yazo sai yace ka je ka gaya wa mahaifiyarka ta tuna shekara kaza a lokaci kaza shekara kaza lokaci kaza ta tuna lokacin da muka yi kaza da ita ai yaron nan sai ya fadi ai dugunawa yayi kawai saboda an bashi bayanin abinda uwarsa ta yi lokacin tana yarinta kuma tsautsayi yasa yazo yayi rashin kunya wa farkan da ya tsaya da uwarta da uwarsa yace ka je ka ga uwarka kaza kaza ta san wani a lokacin da muka yi kaza da ita kaje ka gaya mata daga nan yaron nan ya zama musulmin kwarai to ya ga ayyanka masa bakin cikin da ba zai iya kwashewa ba to na baka wannan kisa ne dan misali mutun yakan iya daina abu ba wai dan wani abu ba a'a saboda mai iya kare abayan sa ba wacce za ta so ta ga ta jefa yarta cikin bakin ciki ta jefa wato yayanta cikin tashin hankali da damuwa wannan kenan riwaya ta zo daga nana Aisha tana ba da labari irin yadda suke da kamewa ina ba mu misali ne na kamewa na matan mu'minai tace kanar rukbanu yamruna bina wa nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matafiya suka zo su wuce ta inda muke muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace muhrimatun wato mun saka ihrami tace idan faida hazu bina idan suka zo ta inda muke shikenan sai mu sauke jilbab din mu sauke mayafin mu mu sauke abin da yake rurrufe kawo kan mutun daga kan mu har kasa ga baki daya idan fa idza jawazuna kashafnahu idan suka wuce sai kuma mu bude fuskokin mu bude ainihin wato mu cire mu dage wannan hijabin imamu ahmad da imamu abu daud da ibnu majah da daraqutni da imamu bayhaqi suka rawaito wannan hadisin kina wannan ya nuna suna da kamewa suna rufe mutuncin su suna kare mutuncin su kada wata daliba da sunan ta zo karatun boko taje ta bulakanta kanta a aji tana bayyana adanta Allah ya ce wala yubdina zinatakunna kada ku rinka bayyana adan ku mata Allah ya mutunta ku Allah ya kimanta ku ku yi karatun ku gama lafiya ku koma cikin mutunci iyayen ku su ji dadi ku samu mazaje masu kima masu daraja Nana Aisha ta sake cewa inda Allah saukar da ayan nan wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna wala yudina zinatahunna dinnan yanda Allah saukar da wannan mana mata su lullube jikin su yace shaqaqna murutahunna tace da Allah ya saukar da ayan hijabin nan wallahi ba su da yadi ba su da hijabin zuwa su kai wato mird mayafan su ko in ce labulayen su ko kuma zanin da suke daurewa na kugun su gogelan su suke ta tsatsagawa suna lulluba shi fahtamarna biha suna lulluba kawo kan hadisi Imam Bukhari ne ya rawaito shi so anan gurin ya ku yan uwana shi musulmi da ka sani da namiji da mace akwai hijabi a kansa akwai kare kai akai yanzu mu maza ai an hana mu zo mai sallah wanda Allah ya ce kada namiji ya zo yayin sallah walaysa ala atiqi minhu shay babu komai a kafadarka saboda kana ga daren kai namiji ne ai ba sai ka lulube jikinka ba sai ka zo ba riga ka zo kai sallah haramun ne yanzu namiji bai halatta ya zo ya sa gajeren wando da bai lulube gwiwarsa ba ya fita ya yawo ko ya je masallaci ko kuma ya zauna ko na makamancin wannan ba dole sai ya sa abin da ya rufe iya gwiwarsa dan gwiwarsa al'aura ne ashe wannan hijab ne am wanda ya shafi maza ya kuma shafi ainihin wato mata ita mace kulluha aura illa al-wajhayn wal kaffayn ko illa al-wajhi wal kaffayn kamar yadda malamai suka faɗa shi yasa aka tsananta ku kiyaye jikinku kada ku bari wani abu na mutuncin ku ya tabu. Kuma wannan yakan sa mutum ya samu falala mai yawa. Na farko dai mutuncin ki zai kubuta a idan mutane, dan alhijabu aka ce hirasatun ne shar'iyya na hibzil arad, wato wani kango, wani shinge ne na shari'a da zai tsare maka mutuncinka, ya kare maka darajarka, sannan ya cire ka da dukkan wato shakka, sannan kuma alama ne tsarkin zuciya. Insha Allah ta'ala ana kyautata can wanda ta kame kanta, to alamar zuciyarta ma kamammiya ne. Sannan kuma yana cikin makarimul akhlaq, kyawawan ɗabi'u wanda musulunci ya karantar da mu. Sannan kuma kamewa ne, wato alama ne akan ke kina cikin afifat. In an ce afifat, wato matan da suke kamammu masu tsare jikinsu. Sannan kuma an kori dukkan wani shedani, ba a ba wani shedani dama ya zo ya ta'addanci ba. Iya yanda kika watsar da mutuncinki, iya yanda kika ba da dama wa mutanen banza, fajirai, su yi kokarin gwadaki ko kuma ainihin neman yin alaka mara kyau da ke. Abu na biyu wanda zai taimaka wa iyayenmu mata da mazan ma gaba ɗaya wajen kamewa, shine mu nisanci keɓanta da maza a wurin da babu kowa sai su sai ku. Al-khalwa bil mar'a, kada wata ƴa ta kuskura wani dalili ya sa ta rinka keɓanta da wani namiji, musamman a irin wannan yanayi da kuke cikin fito karatu, akwai hadari. Manzo Allah ya ce lokacin da mace ta zama daga ita sai namiji a guri guda ba kowa, to kana salisu huma shaytan, na ukun su fa wallahi shaytan ne, haramun ne. Ma khala rajulun bimra'a illa kana shaytanu salisuhuma, haka annabi ya ce. Idan mutane suka rayu akan karantarwa ta shari'ar musulunci, to za su rayu rayuwa hayatun karima, rayuwa mai karamci, kuma hayatun fadila, rayuwa mai falala. Za su zamanto a araduhum, wato masuna, mutuncin su a kiyaye yake. Sannan za su samu nutsuwa da kwanciyar hankali, sannan za su samu wato zuciya mai ainihin wato zaman lafiya, ba mai tashin hankali ba. Yayin da mutane suka rungumi jahilci ko rayuwa ta jahilai, suka ce irin wannan rayuwa za su yi, rayuwa ta kafirai, irin wannan rayuwa za su yi, suka watsar da ta'alimin dinul islami, to sun miƙa kansu zuwa ga azabar Allah da fushin Ubangiji tabaraka wa ta'ala, da kuma wulakantuwa duniya da lahira. Sannan uwa uba kuma Allah madaukin sarki ba kyalewa zai yi ba, lalle sai yayi azaba ko mutum zai gamu da damari da halaki. Akwai abubuwan da suke faruwa a wayan wannan zamani, wato na makaru ko ince makircin mata, dalibai suke kawo ba wanda ba dalibai ba. Na yadda idan mace ta ga dama za ta iya lalacewa, ko da a gaban uwarta take wallahi tabbas, ko a gaban ubanta take za ta iya lalacewa. Shi ma yaro in ya ga dama zai iya lalacewa, ko a gaban uwarsa ko a gaban ubansa. Amma dai abinda muke faɗa shine kullum mutum ya kokari ya yi gaskiya a cikin sha'aninsa, idan yana so ya ga gaskiya a rayuwarsa. Kun ga munan duk gaba ɗayan mu haifan mu akai da iyayenmu, wallahi inda iyayenmu ba su kula da mutunci ba, to da ba mu zama haka ba. To me yasa ke ba za ki yi wa kanki shiri mai kyau da za ki yi wa ‘ya’yanki shimfiɗa mai daɗi da bayan shekara 40 da su yi miki addu’a ba? Wani yaro ya bugo mu waya na tambaya, yana cewa akarmakallahu, na haddace alƙur'ani, na yi karatun boko, ni malami ne na islamiyya a anguwarmu, amma na tambayi mahaifiyata ina babana yake, tunda na yi wayo ban taɓa ganin ubana ba, kuma ba a taɓa ce min ga kanin babana ko yayan babana ba, kuma ba a taɓa ce min ga inda ƙauyen ubana yake ba. Nayi, matan nan ta ƙi ta gaya min malam, kuma ni yanzu malami ne mai haddacin Qur'ani mai karantarwa, kawai kira na ake da sunan wani kawuna ko da sunan wani ɗan uwa. Daga ƙarshe yace sai wani makocinsu ya zo ya same shi, yace kaga wani, na ji labarin abin da ke faruwa, da kai da mahaifiyarka akan kaza, ina so in shaida maka cewa kai hakuri baka da uba, duk inda mahaifiyarka za ta yi bata isa ta ce ga babanka ba. Me ya faru? Ta yi yarinta, lokacin da ta yi yarinta ba ta kame kanta ba, zuwa ta yi a zagaye-zagayensu na mata da abubuwansu, aka je aka same ka, daga baya shirya ta zo mata, kuma ka tambayi wannan mutumin da yake auren mahaifiyarka, ka tambaye shi, zai gaya ma shi ubanka ne ko ba ubanka ba ne, shi ya sani. Yanzu dan Allah wannan uwar bata cuci danta ba, wannan uwar dan Allah bata cuci danta ba. Iyaye na mata, wato zanan nan da kuke gani da lalata kai, ko in ce zubar da mutuncin kan nan da kuke gani, wato duka yana da illa gare mu da mu da mazan da matan, amma wallahi a bangaren mata ya fi muni. Yace na rasa yanda zan yi, yanzu zuwa zai mata Allah isa, zuwa zai sa ta a gaba yace me yasa kika yi, kuma idan nono ya fito daga hantsar dabba za a iya mai da shi? Yanzu wannan abin da ta yi ya za ta yi? Ba inda za ta yi. So dan Allah, iyaye na mata, a rinka yi ana tunani, kada mutum ya yarda ya ba da dama, kana da daraja, kana da mutunci, kana da kima, kai mutum ne mai tsada. To amma ya laiti, yanzu daidai kun ku dalibai, akwai wanda sun yi karatun sun gama, amma sun yi wasanni, sun koma gida Najeriya, kuma labari ya zo cewa duk wanda ya zo neman ta sai a ce karka nemi wanci, ta yi wasanni, ai tabu maza, wallahi suna nan sun gagara a ruwa, wallahi na san da yawa daga cikinsu, kuma hakan tana faruwa ba ɗaya ba ba biyu ba wallahi. So kuma duk abin da mutum zai yi wallahi yana kan idan duniya, komai za ka yi, in kana ganin iyayenka ba su sani ba, kawayenka za su fallasa ka, waya za a buga a faɗa a ce ai ga abin da wance take yi, ku kiyaye. Da haka ake samun daga cikin mata, ko a gida ma mace takan iya fita ta ce ta tafi makaranta, ko ta ce ta tafi masallaci ma, amma wallahi ba makarantar ta tafi ba, ba masallacin ta tafi ba. Akwai kesin da muka samu, yarinya ce ubanta yake kai ta jami'a da kansa da mota, saboda tsabar kishinsa da kishinta. Ashe idan ta zo a Jakarta tana tafiya da wasu kayayyaki na tsiya, za ta tafi da hijabi da niqabi, hijabi har yana jan ƙasa, akwai kayan ta a jaka, akwai kayan kwalliya, akwai kayan make-up da ake yi, akwai kayan shafe-shafe da kayan ƙanshi da sauransu. Yana fita za ta tafi common room, da ya sauke ta a bakin gida ta tafi common room, ta je canja kaya, kuma wani ya zo ya ɗauke ta, ta masa ƙarya, ya ba ta kuɗin abinci, ta ce tana da lakciya, ba ta lakciya, abokanai su zo su ɗauke ta, mazaje su tafi da ita, su je su yi abin da za su yi da ita, sannan su zo su wullar da ita, su dawo da ita. Miskini ubanta kuma ya zo da mota ya parking ya da ɗaukar ta. Ashe wani mai gadi a jami'ar ya kula da ita, ya san lokacin da yake shigowa da ita suna gaisawa, kuma ya san lokacin da ake zuwa a ɗauke ta a mota a fita da ita. Wata rana dai kun san mutane da tsaye gumi, ya kasa kura, yana tausayin mutumin da ya ce da Allah, Alhaji ka yi haƙuri fa. Ya ce wai in ka tafi kan kana turo wani ne ya zo ya ɗauki yarinyar nan? Ya ce a'a, ai ka gani nake zuwa kuma ni nake dawowa. Sai ya ce to ka yi haƙuri, gaskiya yarinyar nan tana fita, kuma akwai masu zuwa su ɗauke ta, kuma kayan da ka kawo ta ba da shi ake fita da ita shi ba. Ya ce amma zan maka aiki in Allah ya sa, da duk ranar da ka zo kana so to ka zo, insha Allahu ta'ala za ka ga wa yake ɗaukan ta. Ya ce to shikenan. Ya kawo ta, ya ce kai fakin a can in ka dawo. Ifaki ya ce idan sun zo zan gaya maka lambar motar, kuma nuna maka motar, ce maga ta kabita. Inshallah ranar tonan asiri yau mu tubular sara'ir a duniya tana faruwa, tubular sara'ir a duniya kafin lahira. Sai gashi kuma ya ajiye ta, ya koma ya zauna, sai gashi mai daukan kuma ya zo ya dauke ta. Alaikum salam. Ya bi shi da mota har inda suka je. Ina suke zuwa? Wani guri ake zuwa a je a yi barna da ita. ta yaudar ubanta wannan a gida kenan ba wacce ta zo ta ƙasa ba a gida kenan yaje ya gansu ya ganta an ce mutumin nan fadu ai paralyze ne kama shi fadu ai paralyze ne kama shi kishi yanzu abin da zaki min kenan yanzu sakayyar da zaki min kenan makarantar da bata sake zuwa ba kenan so da yawa akwai waɗanda suke yaudara su ce zamu je wuri kaza mu je wuri kaza ba yanzu anan a garin an ga mana akwai ɗalibar da a jami'a take amma ta Azhar ta je ta shiga insha Allah ta fi shekara 5 aji daya ta fi shekara 5 kuma a wannan take level 100 take harka kurin take tai kuma mace subhanallahi alazim subhanallahi alazim ya lait kuma iyayen miskine ba sa tambaya ma tambaya ma su ce yaya abinan sauransu sai dai ai ta turo mata ɗan abubuwa in ta sha iska ta ce a turo mata ticket ta je gida ta abinan sauransu amma ajinta daya ajinta daya daga cikin ana al-alaqati al-kharijiyya ghayr ad-dirasiyya alaqoki waɗanda suke na waje ba na karatu ba wannan yaudara ce ubanki ya biya mai kudin registration ko ya biya ma kudin registration an biya ma kudin hostel an biya ma kudin transportation an biya ma kudin abinci an biya ma kudin kaza amma sai ki ga mace ta je tana kulla wasu alaƙoƙi waɗanda ba na karatu ba ko ɗalibi ya je yana wasu alaƙoƙi wanda yake ba na karatu ba na cin amanar iyaye na cin amanar addini musamman mun sani yanzu cewa mata su yasu suna akwai abubuwa da zamani ya kawo mata su yasu suna neman junansu wannan bala'i na lesbianism is rampant ya zama ruwan dare a cikin iyayenmu mata kuma wato the most unfortunate part of it shine wato akan fi amfani da kananan yara masu karancin shekaru yanzu aka gama secondary an shiga jami'a ko ma ana cikin secondary ana wannan ta'adi ana wannan barna mace ta nemi mace almusahaqa wanda annabi yayi fada akai ya tsinuwa akai ya la'anta akai kinan bala'in ba wai fa zina kadai ba a'a akwai kungiyoyi na mata suna neman yan uwansu mata akwai kawance na tsiya kawance ki ga mace ta makale miki kamar me duka wannan abun kar ku dauka wallahi tallahi zai wuce a banza ne Allah yana kallon ku kuma wallahi Allah ba zai bari ba wata akwai wani case da aka mun ku hakuri ina dan ba ku experience dan ku rinka sanin halin da muke ciki yarinya ne aka kawo mun case din ta irin JS3 going to SS1 aji uku za ta shiga aji daya na senior secondary school uwarta ta mutu ta fada hannun kishiyar uwarta take rike da ita kishiyar uwar nan ta kawai sai ta maida ita kamar mijinta kamar matarta karamar yarinya sai take ce mata ai ba sai kin wahala ma kin zo kin yi aure ba ai yanzu aure wahala ne ai ke shi zaki je ki wani namiji ya zo ya aure ki ta miki wahala ki ta wani abinci kina tayowa kina tara yaya suna fitsari gashi wane ne hidimar gida ya zazzage ki ya tara miki kaza tsufa ya kama ki waye da sauransu saboda yan rainin hankali ne mara mutunci ce ita fa a karkashin ubar yarinyar take fa take gaya mata wannan magana ga hanyar zaki samu kuɗi kawai sai ta shigar da yarinya wannan harkar sai ta rinka daukanta tana kai ta wajen manyan mata ana samun manyan mata an nace manyan mata ba wai manya da daraja ba manyan banza manya na shirme in an ce manya wato waɗanda ga girma suna auren manyan mazan su manyan mutane ne ko kuma watakila masu matsayi ne a ƙasa amma suna neman ƙananan ƴan mata duk lokacin da kuka ga babbar mace غير متدينه ba mai addini ba kuma tana alaka da kananan yara ƴan mata to a sa ido akan ta a yi bincike a kanta ban ce kaza ba amma dai wallahi a bincike ta to wannan yana daga cikin masifun da suke damun mu a irin wannan zamani na adamul iffa yanda mata suke rashin kamewa a ga mace da je dakin yar uwarta kawarta mace su yi duk abin da za su na'am bata je ta yi zina ba ita ba mazinaciya bace ba amma akwai zinan da suke yi da junan su su mata sauran su and this at the same time kuma su ma maza suna yi namiji ne umma ji shine namiji ne ne namiji na'am shi ba mazinaci bane amma kuma yana luwadi maza na neman maza wanda yanzu shine ya zama mana ruwan dare shi ma aiki yau idan ka zo nema wallahi alazim a wasu ranan aiki in ka zo neman aiki wallahi sai a taya ka da wannan tsiyar kuma manyan mutane waɗanda ake ganin manyan mutane manya na izo na zahiri haka ba wai manya wajen Allah ba zaka ga su ne suke irin wannan abu aiki za a baka a admission za a baka sai a nemi ai alaka da kai so mu dawo kan abin da ya shafi harkar su mata din yanzu saboda musifar ta yadu har ta gidajen mu ba a makarantu kade ba damu wannan a makaranta bana mantawa sama da shekara 10 wallahi da Sheikh Ja'far Rahimullahu Ta'ala mun taba zuwa na raka shi wata lecture a wata makarantar mata ba sai na faɗi sunan makarantar ba a arewa ne makarantar mata ne aka gayyace shi wallahi a gabana principal din take faɗa sama da shekara 10 wallahi tace malam da Allah kai mana wa'azi akan mata su daina neman mata tace kaga makarantar nan a cike take da wannan abu yan yaran nan kanana da kai ganin su engineer da senior akwai kowa akwai mata da miji a cikin su yar senior ita ce miji yar junior ita ce gara ko yarinya tana zuwa da dan jakarta sai aje aka tattarbe ta a karbe ta shikenan duk abin da namiji yake wa mace su ma za su je su yi mata su koya mata ya kafin fa wato tana alfijirinta gari yana waye mata an wayar mata kai da wannan shegiyar aba wannan tsiya ta sauran su to ballantana yanzu subhanallahi alazim ga wayoyi da ake da su ga menene sauran su so ya ku iyaye na mata mu ji tsoron Allah don Allah mu kare mutuncin mu mu kare kawukan mu kuma kowanne kawaye din nan da kuke gani wannan gaba ta biyu kenan a cikin wannan babu kun ga kawaye ba wai magana kawaye namiji ba hatta kawaye mata ma ya kamata ki san da waye zaki wannan kawance dan akwai kawaye matan ba na Allah bane akwai kawaye mata kawalai akwai kawaye mata waɗanda suke sheidanu waɗanda sharri ne a gaban su ba wai ainihin wato alheri ba a hankali za a zo a canja miki tunani a nuna miki cewa ke baki waye ba wayewa da sauran su wannan tasa kwanakin baya wata yarinya ta shiga pagin ta na Facebook ta fito da hotonta da komi tana zaki tana cewa ita bata ga amfanin aure ba yarinyar insha Allah bata wuce shekara 17 ba in Allah ya sa da bata wuce wannan shekarun ba tai zaki tace me amfanin aure tace a gaya mata a kare me yake cikin aure in banda wahala ba me yake cikin aure in banda wahala ba da kuntatawa mata da takurawa mata da jefa su cikin abin nan sauran su ta manta da aya ta manta da hadisi kuma ɗan musulmi ne ku je ku duba karkashin comments da aka yi ta na support da goyon baya da aka yi ta bata da yawa akwai matan da suna goyon bayan ta amma fa ita din ta hanyar aure aka haife ta to shi yasa yanzu ake samun wasu matan sai su kisi auren ga shekarun su na yin auren ya kai amma ba za su yi auren ba saboda me suna da wasu hanyoyi da suke bi na biyan bukatun su na dan adam ba sai sun yi wannan auren ba ba sai sun je sun shiga cikin wahala ba kuma ana sponsor din su ana daukan nauyin su wani dan uwa yake ban labari yace ai wannan harkar malam ya ji wani wa'azi da nayi yace ai malam wannan harkar sai an dage da addu'a yace kudi ake samu sosai kudi ake sakewa kungiyar mata da suke neman mata kungiya ce mai matsayi kungiyar maza da suke neman maza kungiya ce mai matsayi ake funding dinta ake sponsoring dinta har courses ake har seminars ake yi kudade ake barwa alert ake ji sosai idan mutum yana cikin wannan kungiya din so dole ne mu musulmi mutane musulmi mu fito mu yi bayani wannan bala'in da ke tunkara mu ba dan komai ba dan mu kare ƴaƴan mu dan mu kare darajar ainihin jikokin mu da tattaba kullun mu zamu iya faduwa mu mutu amma me muka barwa ƴaƴan mu wannan tanadi idan a yanzu ma ana ta fusgan mu ana ta kokarin kwatar mu to yaya ƴaƴan mu yaya jikokin mu yaya kaza kaza din mu sauran su kudi ne da a bayar kuma yanzu duk abin da za a bada kudi kun san mutane suna da a kan shi kamar yadda nake zaune ina nake ta muku wa'azi kun yi shiru kuna saurara na su ma fa haka suke zuwa mabarnatan suke tara su su je su zaunar da su su ta musu bayani kuma su samu gamsuwa akan wannan bayanai da ainihin wato ake musu so Allah Allah dalibai duk wacce ta fahimci wata tana da irin alaka da irin wannan wato kungiyoyin to katte alaka da ita katte kawance da ita akwai yan secret society ma kuma matsafa wanda kuma harkar matan su ma kuma me tsafi suke da shi sauran su so da Allah ake yayi kawance wanda take wato haramtaccen kawance wanda yake ba daidai bane ba sannan kuma yana daga cikin matsaloli waɗanda suke faruwa mata suna yaudara kansu wani lokacin sai mace ta ga tabo da ai akwai abuwa na zamani da za ta yi ba lalle bane a iya fahimta ba haka bane ba ai duk lokacin da kake ta dokar Allah to asirinka a tone yake wallahi asirinka a me a tone yake gabar magana ta tafi shine me ya kawo ku nan me ya manufar zuwan ku nan abin da ya kawo ku wannan kasa mai albarka shine neman ilimi karatu ba laifi za ku iya ku je ku nemi karatu idan kun bi dokoki na shari'a za ku yi zaman lafiya da Allah idan kuma a neman karatun ku duniyanci kuka yi ba ku bi dokar Allah ba to kun sani da ku da Ubangiji kuma yana kallon ku inna rabbaka labil mirsad akwai waɗanda suna ganin cewar ba sai sun tsaya sun yi itikani sun kyautata abin da ya kawo su ba zan bi daki daki kusan duk karatutukan da kuke zuwa kuke a nan gurin suna da muhimmanci kuma kamar dai suna da amfani ana kyautata zaton idan kun gama karatun nan kun koma gida za ku bayar da wata gudunmuwa Allah shine shaida muna so mu ga ƴan uwanmu mata musulmi ana damawa da su a cikin harkoki da ake na alheri na taimakon ƙasa na hidima wa ƙasa muna son wannan a aiki ne da mace za ta yi a wani abu ne za ta bude na sana'a kuna makamancin wannan dole mu so mu ga mata musulmi a ciki sun kwafe gurbin waɗanda ba musulmi ba to amma magana ta gaskiya akwai waɗanda wallahi tallahi ba san me ya kawo su ba ba abin da suke in banda cin abinci da bacci kurin in an zo jaraba ai ta make ai ta buge mun sani akwai masu tarin kare obas tarin kare oba yau kin je can kin fadi yau kin je nan kin fadi yau kin je nan akwai uban da magaji ya yi kawai ce kai ni na gaji da biyan kudin makarantar nan abin ya gagara abin ya ki garewa gabaki daya ya gagara ya ki garewa saboda faduwa take yi bacci garin nan dama ana bacci akwai bacci a garin nan kware da gaske ko mu baki da muke zuwa mun san cewa akwai bacci wani ya kira ni ya gani yace mallam ya naga ka dan canja ni ce ai dole in canja naci aya ba mai kyau lafiya ya gatu ba ga bacci mallam za ka yi ta ji a iyayi da sauran su ba wanda zai ma sallama ya tashe ka ana bacci sai nace to kaga dalibin da ya kuskura ya yaudaru da wannan bacci wallahi ba shi babu abin kirki ko malamai suka ce yana daga cikin alamar mutuwar zuciyar dan adam shine yawan bacci a kashe dare dare rana ne a garin nan ni abin da na fahimta dare rana ne yawa ba dai kwana za a yi da daren nan ba kwanan sallah za a yi ba in an kwana ana karatu to za a jarabawa ne kwanan waya ne kowa da waya a hannunsa ana ta leke-leke ana chatting a shiga Facebook in an gama a tsallaka WhatsApp an gama a shiga Instagram a ce Telegram a ce wacece gram a shiga YouTube a shiga duniya dai gata nan dai sun shagaltar da mu da abubuwan da yawa wallahi anan mutum sai ya kwana yana zaune anan da wayar sai yana ta dariya is laughing at screen wallahi tallahi yana da abokin hira sun dauki hankalin mu amma ba kwanan karatu muke ba to duk wacce ta zo ta zauna ta bata kanta lokaci ke yanzu ke ya mace lokacin ki gajere ne wallahi you have a short period of time gajeren lokaci ne dake ga girma yana zuwa miki nan da nan girma yake bayyana a tattare da ku so duk wacce ta kashe lokacinta ba ta yi abin da za ta yi ba kar ki taba zamanin za a dawo miki da wannan lokacin fa ina daga da kin koma Najeriya wata rayuwa ce ta daban kuma kina dira abin da iyayenki za su fara tunani ya magana aure shi kenan ko kina so ko baki so kin yi service ba kin samu aiki ba ki samu aiki ba abinda za a fara saboda komai ba komai ma maganar duniya ma ba inda za a iya yanke tirke ki a gida kamar yadda ake tirke rago dole sallame ki ya kamata ki san da wannan kuma kina shiga gidan auren nan shekara ɗaya ne kun zama ku biyu shikenan kin zama mama daga shekara ɗaya wallahi kin so ko baki so ba shine ai gajeren rayuwa wataƙila a haihu lafiya wataƙila rabi da rabi da wayewaye da sauransu to idan aka koma in an ba a yi abin da ake so ba to akwai damuwa bari mu buga misali da kamar karatun da muke da yawanci muna da bukata na muna so mu same ku cikin lecturori a universities ai akwai mata suna zuwa suna karatu akwai iyayenmu akwai yayanmu akwai wayewaye da sauransu na'am ba dan komai ba samun kuɗin zai taimaka a janibi na mata an samu kaman wa suke cewa an samu daidaito an samu mata an samu maza an samu mata an samu maza zamu so mu tarar da ku kuma aiki ne mai daraja aiki ne mai mutunci kuma zaki samu daukaka zaki dauki nauyin iyayenki da ƴan uwanki da danginki da sauransu idan kin yi karatun mai kyau to idan baki ba bacci kike yi kina zuwa jarabawa za a miki interview za a ga baki ya komai ba ga certificate kin ci distinction amma baraki iya kare wannan certificate din naki ba to shine to nan asiri yanzu a Najeriya ko secondary za a dauke ki aiki da degree ki ko wata college zaki je ki aiki ana zuwa za a yi aptitude test ana zuwa za a sa ku aji a rubuta muku tambayoyi yanzu mu makarantar mu secondary school ne senior secondary school wise sai aka kawo mana mai masters yana neman aiki sai in ce ku je ku dauko mun WAEC da NECO question past question papers na WAEC da NECO ce ku zuba musu wanne ne ya go hala to ai ba kai karatu ba kai karatu ai kware da gaske a zuba su a ba su wannan tambayoyin na WAEC da NECO din da AC din da objectives din a ce ku amsa kuma mu sa short period of time nan zaka gane waye kai to duk dalibin da yazo wai yana ganin saboda shi yana karatun goko ne ba zai ba zaka yi wa kanka tona asiri ne na rantsi da Allah zaka yi ta yawo ne da service ɗinka wallahi ba za su dauke ka ba kuma wallahi duk lalacin da ake ta ganin muna Najeriya din a lalace ana lalace wallahi akwai inda ana kulawa ko in kana ga dara alfarma ne to ko alfarmar za a yi maka za a ce to sai a zo a yi maka wannan fa banda interview da professor shi za su zo su yi maka su saka a gaba professor ya aje gilas din sa nan gurin yace you know yana tambayarka you know yana tafka maka tambayar da zai kada kai so yake ka fadi kawai da mun da sauransu so ku yi karatu ku fahimci abin da kuke duk wacce ta karanta wani bangare dan Allah ta iya abin alhamdulillahi mun sani kuna yin kokari daidai gurgudu amma wai aka ce wai idan mutun yana da kyau to ya kara da kwalliya ko ba ka bane ya kara da ado yanzu misali mu zo cikin challenges din da suke fuskantar mu shine karancin likitoci mata na sani da yawan ku alhamdulillah akwai masu karatun likitanci ko wanda suke related to it karatun da yake yana da alaka da harkar likitanci Allah ya sani wato duk likitan da yazo ya nemi certificate kurin bai karatu ne fi sabilillah ba to shine mutum na farko da zai fara kashe ƴan uwansa dan zaka fara bada magani wa ƴan uwanka kafin ka ba mu wato wasu na waje su zaka fara kashewa zaka fara treating din ƴan uwanka kafin kai treating din ƴan asibiti kenan ka zama wato wani dalili na halakar da ƴan uwanka dazu ina ake mun fatawa wani bawan Allah yake bugun cewa ƴar uwarsa ta dura wa wata patient ruwa ta mutu shine aka bugu ana tambaya nan kamar ya ta dura mata ruwa ta mutu ashe ita wannan mata da aka dura mata wannan ruwan tana da ciwon zuciya ashe a ilimin likitanci mai ciwon zuciya ba kowane irin ruwa ake sa masa ba kuma ana yi bita'anni da lura da sa ido malam kurin ta je ta ce mata wallahi ita damuwa ita abu yana damunta ashe ciwon zuciya ne ta ce ulcer ne yake damunta ta hada mata magungunan ulcer ta dada double din magungunan kuma ta afka mata ruwa wallahi insha Allah mutuwa ta yi me ya faru sai daga baya da aka zo aka bincika sai aka gane ai wannan matar tana da wani specific problem na ciwon zuciya, kuma ita bata diagnosis ciwon bata bincika ba, ba da ilimi bata yi, tunda abin namu dai gashi nan dai ku hakuri ya ku yan uwa na likitoci, ku kun san me yake faruwa. To yanzu a nan gurin wani uzuri zaka ba wa Allah, saboda kawai ka karbi certificate ne an baka aiki, kin zama nurse ko ko ka ce kai likita ne da sauransu. So muna da wannan mushkiloli idan mun dawo abin da ya shafi harkar mata, irin matan mu yanda suke wulakantuwa da tozartuwa a asibitoci da subhanallahi alazim, abun ba dadi. Na sha fada wallahi, in dai mutun zai ba da dama wa yarsa ta je karatu, to a taimake mu, in dai tana da kokwalwar da za ta iya, to ta yi karatun likitanci ko ko nursing ko midwifery ko 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 wane ne da wai wai da sauransu ake, dan a rage mana wulakancin da muke fuskanta. Malam mutun mace za ta zo da addininta da mutuncinta da kimarta ta zo za ta haihu ko wani makamancin wannan, sai ta tarar da namiji ne yake duci. Haihuwa fa jama'a, ko akuya ce take haihuwa ba dadin gani, akuya kaga akuya ko tinkiya tana haihuwa abun baya ganuwa, ballantana mutum. Amma wallahi wallahi a asibitocin mu da yawa maza ne suke karban haihuwa, ku likitocin ku kun sani, sai dai ba za a fada ba, maza ne za su je su karbi haihuwar mace ba abinda ba za su gani ba a jikinta, kuma ba abinda ba za su taba ba a jikinta. Shikenan larura ne, muna da ƴaƴan, muna da kuɗi, muna da damar da waɗanda suke Allah ya ba su damar su taimaki ƴaƴan su je su yi karatun, ba za su taimake su ba, ko kuma su ƴaƴan a kashe musu kuɗi su ki su yi karatun, to wace gudunmawa kuka bayar? Ku rage mana yawan wannan matsalolin. Wani bawan Allah mai addini ustaz ya ɗauki matarsa ya kai ta asibiti, yana zuwa ya tarar da wani ƙaton kirista ne likitan, ya ɗaure tumbinsa ƙaton ciki yana zaune, kuma scanning za a mata, wani ɗan matsatsen gado na likitocin nan da ake scanning ɗan matsatsi, ya ce waya lie down, sai shi ma sai gashi sai ya buɗe ƙofa sai ya shigo ustaz, sai ce ya ce what happened? Likitan kenan ya tambaye shi, sai ya ce is my wife, sai ya ce okay do you need anything from her, sai ya ce no, sai ya kokarin kawo masa hadisi annabi ya ce kada wani yake banta da mace in ba kaza ba sauran, wallahi malam likitan nan ba musulmi bane, yace get out, yace fita, haka yi kwantar da ita subhanallahi alazim, ya bude mata cikin ta, yi mata kun dai san yanda ake scanning, kun san yanda ake. Amma yanzu idan muna da ƴaƴan mu musulmi mata da suka karanta karatun likitanci nan, dan Allah ba a ce maka ba, ko pharmacy mace ta je ta yi ta koyi harkar magani kurin a anguwa, ta je ta bude chemist na mata kurin, za ki rinka budewa daga magariba zuwa isha'i ko zuwa karfe 9 kafin mai gidan ke dawo, ko za ki rinka budewa daga la'asar karfe 5 bayan kin gama hidindimin gida zuwa karfe kaza da sauransu, a ce mata ne kade, zaki wa mata allura, zaki rubuta wa mata magani, zaki gyara musu ciwo, zaki karba haihuwa, zaki kaza a anguwar ki fa, a gidanku, gidan mijinki, dan Allah baki da'awa ba, baki taimaka ba. To amma matsalan mu abinda muke gani musamman su yan boko abinda suke gani wai an ce da'awa, ana nufin sai mallam yazo ya zauna ya ja aya ya ja hadisi, la wallahi wallahi zamani ya canja, da'awa ba sai da aya da hadisi kade za a yi ba, da aiki ma ana je makon mutane. Na san matar da a unguwa wallahi alazim ina jin ko nursing tai ko midwifery tai makarantar, amma duk unguwa na ita take karban haihuwa, ta shekaru ta ma kware, ta ma fa wasu likitocin duk likitin haihuwa, ko mun dare ko mijinta ya yassare mata, dan Allah wannan mata ba ta taimaka ba. To me yasa dalibai za su zo? Na farko ba sa inganta karatun da suke din, kuma yanzu kina zuwa da kin gama medicine din nan naki da kin dira a gida, za a ce ki tafi ibadan, akwai jarabawa da za a yi, sai kin je za a hada ki da likitocin da suka yi karatu a Ingila, da wanda suka yi a Sudan, da wanda suka yi a America, da wanda suka yi a Gabon, da wanda suka yi a China, da wanda suka yi a ina, duk a zo a hada ku, a zo a debo likitoci, a zo a yi muku tambayoyi, a ce sai kun amsa. A lokacin za ki gane bacci yana da illa ko ba shi da illa, a lokacin za ki gane research yana da amfani ko ba shi da amfani. So da Allah wannan damuwa da muke ciki ta harka ta matsaloli na ainihin wato musamman likitoci mata, muna fatan dan Allah iyayenmu mata, zan ba da dama kaɗan jira. iyayenmu mata su yi kokari dan Allah su yaye mana wannan bakin ciki da wannan ainihin wato damuwa wace irin gudunmuwa za su iya bamu a ce maka mana at least a ce yau za a je wani asibiti a tarar da misalin mata ne suke karban haihuwa ko nafsaransu yanzu zaman ku a kasar nan bai isa ya zama mutum ku darasi ba ku duba yanda malam suka kula da matan su kai ilimi malam fi sabilillah kai wani lokacin ka je bangaren asibitocin su sai ka ce ma kaman matan sun fi yawa ma
akwai asibitin da mata ne ma kawai
to kaga akwai asibitin da mata ne ma kawai haka wallahi the same case a Sudan chemist wallahi idan ka je wallahi matan su yawanci pharmacy sun su mata ne kuma da hijabin ta ta lullube jikinta komai da mutunci amma tana da ilimi amma mu fa babu bamu har yanzu wayewar subhanallahi bamu wato bata zo mana ba ko bamu dauke ta wata aba ba yanzu wata za ta zo kuma tsautsayi sai ta yi karatun wanda shi ma dama ce ina fada ina maimaita sai ta yi karatun ta gama ubanta ya kashe mata miliyoyin kudi ta zo kasar waje ta yi karatun likitanci tana zuwa kawai sai ta je ta auri wani bawan Allah sai ce shi kuma ba za a yi aiki ba a gidansa a fahimce ni dan na san wannan magana ta za a fassara ta da fassara a fahimce ni ni a fahimta ta a gani na wannan zalunci ne ba adalci bane musamman a cikin karatun likitanci uban ta kashe mata miliyoyin kudi tazo ta zama likita ta yi jarrabawa ta ci kuma saboda ta da dalilin aure ta aure ka kace wai ba za ta zo ta aiki ba to me amfanin karatun da ta yi sannan yanzu wannan ya taimaka mata wajen rage damuwa ya taimaka wa musulunci wajen rage damuwar da muke fuskanta a asibitoci so anan so nake in ce dake duk wacce ta yi karatun likitanci kar ta yadda da mijin da zai zo aure ta ce ba za ta je ta aiki ba ko ba za ta zo ta yi practicing abin da ta karanta ba saboda the aim is defeated manufar karatun nata bai da amfani ina fata ana fahimta na yadda sauran takardu sauran ayyuka ni ba zan ce kaza ba amma ni yanzu ina magana ne akan me akan damuwar da muke fuskanta dangane da rashin mata likitoci da nurses da muke da shi a asibitocin mu kenan ya kamata ki aure mijin da menene zai taimake ki Allah kalli ki bada gudunmuwa da taimako in ma biki je kika yi aiki a asibitin gwamnati ba to in yana da hali ya dan bude miki dan wani dan chemist wanda zaki rinka dan practicing abin da kike karanta amma an kashe kudi an gama wahala kawai shikenan kuma sai ki je ki zauna a gida a kitchen me kika ba mutane gudunmuwa baki bada gudunmuwa ba ba daidai bane ba so wannan ma yana daga cikin matsalolin da gaskiya muke fuskanta I hope na farko iyayenmu mata za su gane wannan kuma an sa ku yi karatu ne saboda manufa ni a fahimta ta duk wanda ya sa yarsa ta je ta yi karatun likitanci kamar indai musulmi ne kamar ni a fahimta ta wato yana ganin damuwar da muke fuskanta ne a asibitocin mu yaje ya bada ainihin wato dama su je su yi wannan karatu amma kuma akwai matsalar da ake faɗa an rubuto mana takardu ana cewa mata likitoci ba su auruwa akwai wannan case din ana cewa wai mata likitoci wai ba su auruwa me yasa saboda kawai wai wannan tunanin da ake wai dutin dare da ake ba wa mata sai mace tana abin da sai a ce akwai call da sauransu wannan kuma gaskiya ana ganin ya danganta yayin da ka aure mace likita ai ka san tana da wani responsibility akan ta sai kai hakuri dan kishin al'ummarka dan kishin kasarka yanzu tsare ta da zaka yi a gida kai biyan bukatar kai kadai ne karan kanka ko amma fitan da za ta yi ta je ta yi aiki ta duba mara lafiya ta yi masa tiyata ko ta rubuta masa magani ko ta karba yi ba kaga aiki ne na taimakon me ta taimakon al'umma to kenan ba a yi musu adalci ba an sa su je su yi karatu kuma su dawo da karatu kuma ba aure su ba saboda a ce ai kullun tana asibiti ai yau an kira ta a to ai kai ma zai iya likitan ne kana asibitin kai kuma kullun amma kuma ai ana aurenka ina fata ana fahimta so da Allah iyayena mata ko in ce iyayenmu gaba daya a kula da wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske sannan daga karshe kar ku manta da irin yanayin da muke ciki a Najeriya wato yanayi ne da muna buƙatar addu'a musamman arewa al'amura sun lalace kwarai da gaske na harkar tsaro shugabanni suna iya kokarin su masu yi suna iya kokarin su muna musu addu'a Allah taimake su wasu kuma suna da dadan kofar da abin saboda wata manufa ta su Allahu a'lamu biha da sauransu musamman arewa gaskiya tana cin wuta dangane da abin da ya shafi harkar lalacewar tsaro muna cikin furgici muna cikin tsoro kwarai da gaske ana ta yadawa an kama wani an kama wani yau mutun ya zama kamar akuya inda ake satar akuya haka ake zuwa saci mutum yau baka isa ka hawo mota daga gari kaza zuwa gari kaza ba kuma abin da yafi komai muni a ce yanzu wato gari irin na Abuja a ce zuwa Kaduna ba za a iya bi ba Abuja zuwa Kano ba za a iya bi ba wannan abin ya zama abin da ya zama gaskiya so dole ne mu a matsayin mu na dalibai ku rinka yi wa kasar ku addu'a ku rinka roƙon Allah corruption da ya lalace abubuwa da suka lalace ku rinka roƙon Allah saboda me duk inda aka je aka dawo ba za ku koma ne ba mamaki zaki sauka a airport zaki tafi garin ku ke ma kina hanya Allah kiyaye hanya so kun ga dole ne ku yi addu'a kada mutun yazo ya zauna ni'iman da yake ciki anan ya miƙe kafa yazo ya manta da abin da ya kamata yi wa kasar sa sannan a cigaba da yi wa addu'a shugabannin na addu'o'i na alheri a musu addu'a Allah shiryar da su ya gane da su ba masu shirya bane Allah canja mana su shi kullun idan ka tsine wa shugabanka ka la'ance shi to in ka tsine masa Allah ya karba ya zama tsinanne to ya za a yi maka aikin mutanen kirki ban sai ko kun gane fikin kai masa addu'a mummuna ka daga hannu ka ce Allah tsinewa ne Allah wadaran wani wani ya zama mutumin banza wani ya zama kaza sai mala'iku suka ce amin sai Allah ya karba to shikenan kuma yana da sauran shekara barkati watakila yaje ya zabe ya dada ci to kuma ka riga kai masa mummuna addu'a to kana tsammanin wannan tsinan nan zai maka aikin kirki a to shi yasa ɗaya daga cikin salafu sale magabata na kware yace inda ina da wata addu'a da nake da garantin Allah ya karbe ta to wallahi zan sa ta wa shugaba na in yi masa Allah ya shirye da shi tabbas wallahi malam muna cikin wahala muna cikin damuwa muna cikin kunci muna cikin matsi kuma ana rashin kirki ana rashin adalci ana rashin kaza amma dole ne kuma mutuna da kasar mu mai mata addu'a ta alkhairi mu daina biyewa makiya mu daina biyewa abokanan gaba muna zaune anan muna ta analysis mu zagi wancan mu tsine wannan albarka mu ce ai ba ai kaza ba zaka sauka ne kai ma in ka je zaka dira a kasar baka san me zai faru akan ka ba baka san ba wata kila babanka ma ya zama kaza baka san ba waye waye da sauransu sannan abu na karshe don Allah ƴan uwana dalibai damun maki da ake samu na ni'ima a sani wannan ni'imar fa da ake cikin ta ba da wama za ta yi ba duk ni'ima da ka sani a duniya wallahi bai da wama ko ba komai akwai mutuwa ai ko ba komai akwai mutuwa akwai daga cikin ku gaskiya wasu suna batawa kansu lokaci suna ganin irin rayuwar da suke anan sai ta yaudare su su tsaya su kai wa kansu tsari a rayuwa ba kuma ko ke macici ya kamata ki yi wa kanki planning na rayuwa na farko dai shekara nawa zaki anan abu na biyu wani irin result kike suke fitar abu na uku me yake gaban ki a aure ne zaki a karatu ne zaki ci gaba wani irin mutum zaki aura wani irin rayuwa zaki ya zaki gino gidanki ya zaki kaza ya zaki kaza in aiki zaki wani irin aiki zaki kuma a ina zaki aikin waye waye da sauransu wannan dole ne ku zauna ku yi wa kanku tunani kar ku bari sai kun je kun dira kuna sauka a gida a lokacin makota da kawaye su ne za su muku tunani duk wanda ya sauka bai da planning to wallahi zai gabacin rai da damu a cikin sha'anin sa duk wanda yazo ya samu katan fili bai yi wa gidan nan planning yanda zai zana ba to zai gina dakuna barkate daban dakuna marasa fatsali to haka ke ma a rayuwarki idan baki wa kanki planning kika rubuta ba to tabbas a banzan mazara wani zai zo ya kwashe ki arhabu tuwalata yaje shi zai dora ki akan tsarin da ya ga dama ya canja miki tunanin ki gabaki daya mu kuma muna so ku yi karatun da za ku taimaki al'umma ku zama masu manufa a matsayin ku na mata wani irin gudumowa za ku ba wa iyaye mata iyayenku kannanku a makarantu ne a jami'o'i ne a cikin gidaje ne talauci da yayi mana yawa jahilci da yayi mana yawa wane ne da yayi mana yawa wace irin gudunwa za ku iya bayarwa musamman likitoci ina dada maimaitawa ku rinka lura da abin da suke faruwa yanzu duk jirgi na Egypt ko na Ethiopian Airlines ko YY Airlines insha Allah wanda zai taho daga Kano ko daga Abuja ko daga Lagos bi idhnillahi ta'ala ga kasansa daga ciki akwai yan kasuwa mafi rinjaye akwai marasa lafiya dan kasuwar ma idan yazo sayan kayan shi ma sai ya je asibiti dan galibin mu ba mu da lafiya yawa ko ni da nake muku wa'azin nan sai da nje aka dan duba ni saboda me yawancin mu ba mu da lafiya to me yasa muke baro kasan mu yanzu idan an ce muku zuzzurutun dukiya da arziki da Najeriya da kasar Cairo ko Egypt wace tafi ko hada ba za a yi ba amma ku duba yanda suka gina kasar su kamar lahira sun kashe kudi sun gina kasar su kwarai da gaske ni dai har yau ina ta tafiya titi ni dai ban ga rami ba haka in je dai ina tafiya wai wai in ga wani mugun rami wata rijiya a tsakiyar hanya amma mu fa hanyoyin mu kada cikin gudu 130-140 zaka bada wata rijiya a tsakiyar hanya sai dai ka ji kwatsakan ka ji ka bada daga nan sai dai ka ji mala'ikan mutuwa yana cewa marrabuka ka riga ka tafi wallahi alazim ku duba ci gaba komai suna da shi komai nasu komai suna da shi to amma mu yaushe zamu dauki wannan ci gaban mu je mu kai shi zuwa ga kasar mu wannan shine abin da yake damuna kuma ina fatan yan uwa dalibai da Allah ya kudo mutanen kirki kuma masu halaye na kwarai na sani akwai masu yan rashin gaskiya a cikin matan ma akwai wadanda ba ku bane ba amma dai akwai matan da zaka suna zaune a kasar ba su da kowa kuma ba komai suke yi ba suna da wasu abubuwa ne na rashin gaskiya gaskiya su wanda bai kamata ban ana da alaka da su an san su a fadakar da su kar mu yi abinda subhanallah zamu jefa kanmu cikin kunya da wulakanci tun daga airport a rinka mana wulakanci a rinka tozartar da mu zan dakata anan insha Allah zan ba da dama na cycle wato idan akwai tambaya ko shawara dan shine amfanin zaman namu daman sai ayi tambaya ko a ba da shawara ni ma ku kare ni da abin da ban sani ba kuma ku tambaye ni abin da na sani sai in ga muku insha Allah ta'ala abin da na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tace ba arshi Allah iman afuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna ba malam godiya sosai da wannan nasihohi da jan hankula da yi gare mu ba da waki da Allah ya saka da kai ya Allah shi amfana da mu da wanda muka ji da ba mu yi ko a take ci mu gabatar da